السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من يومتي نا أسبان فندري دا كدو دواتم ربيع الثاني إدرادو دا wanda kuma ya yi daidai da kwanan wata 29 ga watan 10/2022 a wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da suna Umar Faruk a wannan unguwa mai albarka ta Alhaji Nasiri idan muke karatun littafin Bulughul Maram min Adillatul Ahkam na babban malami na musulunci malamin hadisi Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi. Muna cikin kitabu tahara a cikin babi na magana akan wanka da hukuncin mai janaba ta ɓangarori daban-daban. Mun yi magana akan wanka na musulunci na farillai da na sunnoni da mustahabbai, sai kuma abin da ya shafi ne ake nufi da janaba da kuma wasu daga cikin hukuncen mai janaba. Hadisin da za mu tashi ina zina hadisin an Ali shi ne na lauki nan ɗalida 24 shi ne ya ce bismillahir rahmanir rahim an Ali ne wa ake bayan hadisin Samura ibn Jundub da walagashi وعن علي رضي الله عنه حديث يا بودك سيدنا علي الله يقال يبدا قريش يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القران النبي كسنتي يكن كرنتا من القران وتلفظ كان ينالون للتكرار ابن ينا ميميتوا ya kasance yakan karanta mana alqur'ani yaquri'una alqur'ana yakan karanta da mu alqur'ani ma lam yakun junuban matakan dai bai kasance yana da janaba ba. Rawahu Ahmad wal arba'atu al-Imam Ahmad wal arba'a da wadannan ashabu sunan duk da a wata nuska yakan sa wal-khamsa ko amma wal-arba'atu shi ne daidai. Waɗannan malamai na ashabin sunan Tirmidhi, Abu Dawud, al-Imam an-Nasa'i, Ibn Majah su ma sun rawaito wa hadha lafzu Tirmidhi, kuma wannan hadisin da kaji lafazin Tirmidhi ne, wato lafazin zai iya bambanta daga wanta zuwa wanta. Wa hasanahu, kuma Tirmidhi a gudunsa ya ce hadisin hasan ne, ya kai darajar hasan, wato bai karasa sahihi ba a gurin shi. Kamar yadda muka sha bayani, hasanawa ko ingantawa ko raunanawa mas'ala ce ijtihadiyya. Akwai abinda malamai sun yi tarayya cewa wajen inganta hadisi babu shakku ba kokanta, akwai wanda kuma za su yi saɓani, wani ya inganta wani ya raunana, da gwargwadon yadda hadisin ya dogare ka, da gwargwadon yadda malamin zai raunana shi. Wani malamin zai kalli wanda ya kawo labarin ya ga a gurinsa ba zai inganta hadisin ba, wani kuma zai inganta, amma madogara dai shi ne ilimin aljarhu wa ta'dil alamin sun yi littattafai sun yi rubuce-rubuce kuma an zayyano sunayen malamai an faɗi hukuncin kowane wani ya wasaƙa ma'ana wani ya ce wani ba shi da matsala wani ya ce a'a yana da matsala ana samun ta'arus cin karo tsakanin wani ya wanke wani ya ce a'a yana da matsala rujima da mafi bayani cewa idza ta'arada aljarhu wa ta'dil idan an samu cin karo me ake yi za a kalli wasu abubuwa sai malamai su ba da rinjaye ala ayyi tahal wasu malaman sun raunin wannan hadisi ɗin amma wasu sun hassana shi kuma a ƙarshe sai ya ce wasahahahu ibnu huzaima a ibnu hibban al-imam ibnu hibban abu hatim al-busti shi kuma ya ce hadisin abunsa sahihi ne to kaga duk da cewa malaman hadisi irin su albani kamar littafin da ya yi tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna a muqaddima da ya yi ya ja hankali sosai dangane da ingantawar ibnu hibban ko tirmidhi ko makamantun wannan wani lokaci ba madogara ba ce saboda akwai malamai mutasahilun akwai mutashaddidun akwai masu matsara akwai masu yan tsakiya irin su imam al-bukhari masu tsanantawa irin su shu'ba irin su wato irin su al-imam abu hatim ar-razi waɗannan suna matsara in ka ga sun inganta hadisi to babu shakka kai riko da shi ma'ana za ka tara akwai daga cikin malamai wani yana da sauƙi na yarda da amincewa dandanan da ka zo sai wanke ka sai ce ba ka da matsala sai ya ɗauki taskiya sai ba ka wani kuma in ka zo bari ba ka taskiya sai ya gwada ya ƙwalƙwale ya fayyace ya bincika ya gwada ya tabbatar ba zai bi kunya ba ba matsala sai ce ya ba shi taskiya ko a ina za a iya ba shi karatu ma'ana za a iya ɗaukarsa ko aiki ko karatu ko wani abu saboda haka ya dangance daga malami zuwa malami na fata mun gaya kada misali ka ɗauki malam abubakar gumi ka ɗauki dr aminu dina abubakar allah ta'ala ya musu rahama baki ɗaya malam abubakar gumi mutum ne mai sauƙi mutasahil sai ka ce mutasahil da ka zo ya ga alamun kawai imani a fuskarka ya ce wannan kawai ba shi da matsala malami ne don ku sai ya bincika sai ya gwada ka sai ya tabbatar sai daga cikake sannan zai iya da ya ce wannan ɗalibin ilimi ne na gaske a bashi taskiya to sai zai ta ɗauka ai malam zai so ya ba shi ne a shi yanayin salansa ne haka ba wai zai so ka yi karatu bane ko yana jin tsoron wani ba da gaske yake ba sai ya gwada ka ya tabbatar da gaske kake yi to haka malamai magabata ma suke al-imam al-a'mash Sulaiman ibn Mihran in ka zo za ka yi karatu a gurinsa ba haka kawai zai baka lokaci sai ya gwada ka ya ga da gaske kake ɗalibin ilimin ne ko daga nesa kake saboda haka sai ma ka jarabawa iri-iri wanda gobe ba za ka dawo ba in ya ga ka dawo ya sake maka wata jaraba da ya ga har sai ya tabbatar wannan da gaske in an ba shi lokaci ba dan ɓata lokaci ba ne wanda za a zo kawai kwana biyu kwana uku a neme shi a rasa imam malik in ka zo gurinsa karatuwar lokaci sai ce ka zo ƙarfe huɗun dare a lokacin za a fara karatu wallahi sai a wajen shekara biyu ana karatu ƙarfe huɗun dare in kai fashi ko kama ka gaske wannan ba da gaske yake ba ibn al-qasim al-majiri sai ibn al-qasim al-misri wanda duk kake jin an ce ibn al-qasim al-majiri imam malik yake shekara 18 yayi a wannan lokacin imam malik ya bashi da asuba bi gharas kafin al-fajr ya zo yace kuma bai taba fashi ba bai tamma bakara ba har wata rana ya zo imam malik bai fito bai dan kwanta a kofar gidansa sai bacci ya kwashe shi wata baiwa ta Imam Malik ta leko bata ganshi ba sai yana bayan kofar Imam Malik ya fito ya wuce musallaci bai san bacci ya kwashe shi ba da ta dawo ta kalle shi ta shure shi da kafa tace Imam Malik ya shekara sa 40 daidai alwalad da ya sanja da ita yake sallar asuba in yi isha kai ka zo shekara 17 ka fara bacci shekara 17 ne aka yi da maza Ibn al-Qasim wallahi yake ba da wannan labari kuma daga misra fi taho yace ya bar matar shi da ciki yar bassan sa ce yar dan uwan sa ce ya aure yace ni gaskiya ba zan mutu da jahilci ba ina da labarin Malik yana nan da rije mutu ba zan tafi gurin Imam Malik a Madina ko dai in sake ki ko in kinga zaki jira in dawo tace zan jira yace wallahi haka ya zo ya fara karatu a shekara 17 na Malik da asuba ya ba shi lokaci ba wai ma wai ka ce bayan asuba to yanzu wani dalibi ne zaka ce ka rika zuwa karfe 4 kafin asuba a lokacin na baka za a yi karatun jidda wani ma bayan asubar da ya fara wallahi wata ɗaya zai gudu to amma kaddara da kuɗi ake rawa a lokacin ba zai wahala ya fashi zai wahala to abu yana da alaƙa da yadda mutane suka ɗauke shi da muhimmanci kuma da gaske sannan irin muhimmancin da za su ba shi to alaƙa ta hannu wanka ko ya jinkirta al'amuransa a hannunsa yake akwai kuma malaman da suke ganin ko da ya inganta ba yana nuna haramci ba ne don labari ko yake bayarwa ba cewa annabi ba ya yi ba ya dai ce ba ya karantar da mu Qur'ani matuƙar wato yakan karantar da mu Qur'ani sai da in yana da janaba ma'ana kamar sun fahimtin annabi yana da janaba zai yi su'a ba za a yi karatu yanzu ba ina da janabar sai na yi wanka shi dai bai ce musu haramun ba ne bai ce kar ku karanta ba kamar labari sai na abin yake bayarwa to akwai malaman da duk da su ne ba su je ba masu ganin kawai ya halatta a karanta Qur'ani ko da janaba ya halatta ka ɗauki Qur'ani ko da janaba amma mun ce wa'annan su ne ba su da yawa amma mafi yawancin jamhurin malamai sun haramta ba don komai ba suna lura da irin wa'annan hadisi annabi baya karantawa sannan magabata ma suna kiyayewa kuma magabatan nan malaman fiqhu irin su Imam Malik da sauransu su ma fahimtar su kenan sai ake ganin tun da zamanin su ya fi kusa da sahabbai to ra'ayin su ya fi ƙarfi kuma musamman an kalli matsayin Qur'ani da darajar shi a matsayin sa na zancen Allah yadda Allah ke koda shi innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun yana zida wannan alqur'ani ai ya kamata ai masa ladabi ya zanto sai da cikakken tsarki za a karanta shi in kuma akwai hadisi rashin abuna malamin suka ce babu laifi a iya a karanta a yi tilawa amma ɗaukar sa ma in son so ne a yi alwala in babu alwala za a iya karanta shi ko izin 60 ne da sauran mutum ya sauka amma da alwala shi ya fi ko da ba haramun ba ne amma janaba kan mafi yawan su malamin sun haramta kuma abu ne mai ba takurawa ba ce ba matsawa ba ce kamar yadda muka ce al'amarinka a hannunka yake ba kuma lokaci zai ja ba daga safe zuwa yamma ya kamata dai akalla ko dan sallah mutum ya wanka to tunda ba lalura ba ce mai al'ada ce malamin suka ce tana da lalura a hannu musamman mai son ta hajja mai karantarwa ba ka ce in ta karanta babu laifi in ta ɗauki wani juz'i babu laifi saboda lalurar hajja ko karantarwa da kake yi a islamiyya ko a wani guri da sauransu saboda ka wannan ra'ayi gaskiya shi ne yafi duk da akwai masu halattawa ɗai don mutum ba za ka hana shi faɗin ra'ayinsa ba da dalilansa ba iyaka dai ƙarshe abinda zai ce ma waɗannan hadisi a gurinsa ba su inganta ba sannan ba wata aya ta Qur'ani kai tsaye da ta hana wannan aya kuma la yamassuhu illa al-mutahharun ba akan mutane take magana ba akan mala'iku ne ma'ana Qur'ani ne daga ganshi littafi ne mai daraja kuma a cikin lauhin mahfuz yake innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun a wani tsararren littafi yake, ma'ana asalinsa a lauhin mahfuz yake a jiki, shi wannan Qur'ani. La yamassuhu, hudun nan suka ce damiri ne ya kudu ila aqrabil mazkur, mai aka ambata shi ne lauhin mahfuz, shi ne na ƙarshen ambato, ba lafazi ne da yake komawa zuwa ga Qur'ani ba, don sun ce idan damiri ji ya zo, to ana na ƙarshen ambato shi ake mishi. Na ƙarshen ambato Ibrahim ya zo, Musa ma ya zo, sai ya ce gobe zai kuma, to a ciki wa kake ne? Musa na farko ko Ibrahim na ƙarshe? Musa ya zo, sannan Ibrahim ma ya zo, sai ya ce gobe zai koma gida. Sai ka ce Ibrahim shi ne na ƙarshen ambato, sai ka ce to shi ake ne? To da aka ce innahu lilqur'ani karim, ai maganar qur'ani shine aka fara ambata. Innahu lilqur'ani karim, shi qur'ani nan shi kitabin makanun, shi kansa a wani littafi yake tsararre wanda ake kulawa da shi. La yamassuhu, ba mai zuwa ma ya taba shi ciwa. Qur'anin ko ɗaya littafin ƙarshen mahfuz na biyun ake nufi, ba qur'anin ake nufi, ba na farkon ba, ba mai iya zuwa kusa da shi ma ya taba shi. Illa al-mutahharuna, sai wasu tsarka kan bayi su ne mala'iku. Da haka ba ma mutane ake nufi ba. To ala ayyi halin dai, gaskiya darajar Qur'ani da girmansa, in wanka Allah ya ce ai ya kai masa wanka, to mafi kyau a karanta shi ba zanaba, babu ainihin wato wata matsala. Da haka dai hadisin abinda ke nunawa kenan, kenan yana daga abin da ke da alaka da mai zanaba kar ya karanta Qur'ani in san so ne. Amma duk da haka malamai suka ce idan dalili ya sa ya karanta aya ɗaya, ko irin su basmala, bismillahir rahmanir rahim, ko dan addu'a, ko wani abu, ko lokacin din aya zai ba da hujja, ai Allah ya ce wal asri innal insana lafi khusr, kuma yana da zanaba, suka ce babu laifi. Wallahu ta'ala a'lam. وعن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري سعد بن سنان بن مالك رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، إذا لا ينكو يجي وإيالنسا، ثم أراد أن يعود، sai yake da nufin ya sake komawa mu'amala da iyalinsa, falyatawadda bainahuma wudu'an, to yayi alwala a tsakanin wannan karan farko na mu'amala da komawa ta biyu, ya je yayi alwala wudu'an, cikakkiyar alwala, ba wanka aka ce ba. Sai tsawahu Muslim, al-Imam Muslim ya rawaito. زاد الحاكم الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري ولدي المستدرك على الصحيحين يا أيها البخاري المسلم مستدرك أبن داشي سمى مستدرك الإمام الحاكم ينادى مستدرك الإمام أبو نعيم ينادى مستخرج على الصحيحين معنا بخاري المسلم kowa ya yi littafi sahih al-Bukhari sahih Muslim. To al-Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi da ya zo ya kalli hadisan Bukhari da Muslim, shi ma malamin hadisi ne ƙwararre, sai ya ce ai kuwa waɗannan hadisai da Bukhari da Muslim suka kawo a cikin Bukhari da Muslim shi ma yana da ire-irensu da za a iya ta'aliki da su a jogana su su yi tafiya da Bukhari ƙeta da ƙeta. Amma Bukhari da Muslim ba su kawo su. Misali, idan Bukhari ya zo ya ce kitabu bat'il wahayi, sai ya kawo babuka kamar guda hudu ko biyar, duk babi sai ya kawo hadisi biyu ko uku, sai ya wuce. Dama ya ce zai yi littafi ne a taƙaice, in brief zai yi shi. Aljami'u as-sahihu المسند من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكن للتاف الكينا زين شأتك أما يتتركو من الجامع كما إن قاتتو ذيكو الصحيح المسند wanda yake da isnadi cikakke har zuwa ga annabi tun daga kaina ibn bukhari shine musnad wal musnad al muttasil al isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin sannan al muktasar ita ban yi shi kuma a takaice ne da ba a takaice ba kenan bukhari da zama mujalladai to shi hajim da yazo in ya kalli kowane babi sai ce to bukhari hadisi ne ya kawo anan ko uku sai ce ga wasu hadisan guda uku ko hudu ko biyar ko goma za a iya zona su a nan sai tafi tare da bukhari keke da keke su aiki irin na waɗannan hadisan da ya kawo wanda kuma bukhari bai kawo su ba amma idan ya tashi kawo din shi kuma zai kawo ne ta hanyar sa fa shi kansa shi ma da nasa isnadin to sai ce ya yi istidraki sai ya sa mishi suna al-mustadrak ala sahihaini hadisan da aka riskar wa bukhari da muslim wanda su ba su fitar ba kuma ya kamata su fitar su jogana shi a ciki shin ba su san su ba ne a sun yi ne a takaice ba don ba sa son dogantawa to da ya yi wannan aiki sai shi ma ya samu matsala al-imam az-zahabi da ya zo shi ma sai ya bi littafin sai ya bi hadisan nasa sai rika cik ya ce wannan ya yi wannan sai ya cancel ya ce a wannan bai ba sai ya cik a wannan sai ya cancel shi ne za ka ja ce sahahahu al-hakimu wa ta'aqqabahu az-zahabi shi hakim ya inganta amma zahabi ya ce san wannan bai zama ala shartin bukhari ba ko bai zama ala shartin muslim ba ko bai zama ala shartihima ba sai ya cancel ya ce hadisin bai inganta ba da yake shi ma zahabi harkarsa ce to kaga da abin da duka hadi ne kuma zai iya yi wa shi ma ya zo inganta wani ya zo daga baya shi ma ya yi masa ta'kidi to matsala ce kullum ilimi na karuwa kowa yana fahimtar abin da ya fahimta to wannan shi ne al-imam al-hakim a nasa ruwayar da ya sai ce wato sai ƙara wani abu wanda ƙarin bai kore na imamu muslim ɗin ba sai imamu muslim ya tsaya iya nan idan ɗayanku ya je wa iyalinsa ya ce so ya koma ya yi alwala wannan tsakanin sai ya tsaya iyanan da hakimi zo sai ya ce fa'innahu an shaɗu lil'audi fa'innahu domin yin hakan yin alwalar a tsakani an shaɗu lil'audi ita za ta ba da nishaɗi da karsashi wajen koma wasta karo na gidan yi mu'amala da iyalinsa ma'ana ba zai samu kasala da yawa ba zai fi samun nishaɗi da ƙarfin gwiwar sake dawo da ƙarfinsa da sha'awarsa sama da fada an shaƙo lil'audi zai fi ba da nishaɗi da koma wasta idan yi alwala kamar ƙarfinsa zai sake dawowa kaga wannan ƙarin da ya kawo ba bai ci karo da wancan ba kawai ƙarin bayani ne ya yi na fata mun gane to amma me muke so mu fahimta game da wannan hadisi shine mai janaba idan zai ci abinci ko zai yi bacci ko yana so ya sake zikewa iyalinsa mustahabi ne ba farilla ba ne ba dole ba ne ya yi alwalar alwalar duk da malamin su ta ba da umarni ba wajibi ba ne albani ya bayani a cikin littafin shi adabu zifaf ya ce mustahabi ne amma yin ya fi rashin yin ga wanda zai yi bacci ko ba yanzu ya ce so zai wanka ba sai an jima ko sai a ƙarshen dare ko sai ya tashi da asuba ko kaza ko kaza to in san su biyu alwala don ya rage ƙarfin janaba ɗin sai da zai iya ba da dama ma mala'iku su zo kusa da shi idan akwai kasala sosai da jin bacci alwalar ma za ta wahalar da shi suka ce ko taimama ne ya yi ko taimama ya yi in akwai abin taimama kawai ya taɓa ya yi taimama ya shafi fuskarsa da tafin hannunsa ya kwanta to malamai sun yi bayani sosai dangane da fa'idar alwalar da kuma shi kansa wato barin wannan ainihin wato ƙwayoyin almani a jikinsa wato shi kansa yana da illa da za su iya samar masa wasu ma na ganin zai iya tasiri wajen rage ƙarfinsa wannan dai fahimta ce kawai ta wasu amma ba wai nufi ba ne ko kaza ba to ya je ya wanke ɗin ya yi alwala shi ya fi masa sannan ita ma mace ta je ta yi alwala in ba ta da bukatar ta wanka ta wanke gabanta shi zai fi ba da tsafta da kusa da duk wani abu da zai iya janyo wato gabanta ya zanto yana wani karni ko wari da makamantansa. To wannan yana da kyau matuƙar gaske, amma dai ba wajibi ba ne. Kamar yadda ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Sayyidina Umar yace ya manzo Allah ɗaya daga cikinmu zai iya yin bacci kuma yana da janaba a yar rukudu ahaduna wa huwa junub, annabi yace na'am idza tawadda'a, eh idan ya alwala sai ya bacci. Yana alwala tana da muhimmanci. Wa lil arba'a, sannan bangaren Tirmidhi malamai hudun nan da suka rawaito ashabu sunan su ma sun rawaito daga Sayyida Aisha radiyallahu anha qalat, Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanamu, annabi yakan yi bacci, wa huwa junubun kuma yana da janaba, min ghairi an yamassa ma'an, ba tare da ya shafa ruwa ba. Duk da hadisin yace wa huwa ma'lul, yana da illa, ma'ana yana da illa, yana da wata matsala da za ta hana ingantuwarsa. Wanda mai magana kan hadisi ma'lul, hadisi mu'allal ko ma'lul mai illa, wanda yake da wata matsala a ɓoye, wadda ta ɓuya a zahiri ba shi da wata matsala, amma malaman abin, malaman fannin ƙwararru a kai suna iya gano hadisin nan bai kai a inganta shi ba, yana da matsala, sai su yi bayani illa da za ta sa bai inganta ba. To ko da ba shi da illa, a ƙaddara ya inganta, kaza yadda Ibn Hajar a nan ya illata hadisin cewa yana da matsala, me yake nufi da yakan yi bacci? Malamai suka ce in ya inganta ma, to abinda annabi yake nufi shi ne ba ruwan wanka take nufi, zai iya zuwa ya yi alwala, amma da sunan ya yi wanka wannan annabi yakan jinkirta ya yi bacci matuƙar ya yi alwala. Sai zanto ba tare da ya shafi ruwa ba, ruwan da ake nufi ma'ul ghusl, ruwan wanka, ba wai ruwan alwala ba, tunda ya ba da wa'incan fasahohi kuma yana so a yi alwala kuma a kwanta da alwala. Sai zanto a zahiri annabi yana yin alwala, amma wanka ne in ya ga dama yakan jinkirta sai wani lokaci. Na fata mun gane. To shi ne ma'ana yakan yi bacci, yana da janaba, min ghairi an yamassa ma'an, ba tare da ya shafi ruwa ba. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tasala min aljanaba, annabi ya kasance idan zai wanka min aljanaba, saboda janaba, min inda muka ce sababiyya, idan zai wanka na janaba, yabda'u fa yaghsilu yadayhi, yana farawa ne da fara wanke hannayensa guda biyu kafin ya sa a cikin ruwan bokitin, thumma yufrigu, tunda ya wanke hannayensa sai kuma ya kwararo, bi yaminihi, da hannunsa na dama sai tsoma a cikin ruwan, sai ya zubo ala shimalihi akan nahagun, tunda ya riga ya wanke hannayen, fa yaghsilu farjahu, sai wanke gabansa. Shi ne malaman fikin suke so ya yi tsarki, ya wanke alal aqalli daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa, ya yi cikakken istinja'i bayan ya wanke hannunsa, thumma yatawaddau, sai ya alwala cikakkiyar alwala. Nan ba a faɗi sau ɗaya ne ko sau biyu ba, matuƙar ya alwala ko ma wata irin ce alwala ta gamsar, to yana yi sawabin sau ɗaya ne, sau biyu ne, yana da yin alwala. A wata ruwaya har suke cewa wudu a holis sala, irin dai alwalar shi ta sallah. Thumma ya'khudhu al-ma, sai ya taɓo ruwa, sai ya taɓa ruwa, shi ne ma'ana ya'khudhu al-ma, fa yudkhilu asabi'ahu, sai ya shigar da yatsunsa guda biyar ɗin nan ko biyar biyar guda goma, fi usuli sha'r, a can usuli sha'r, ƙarshen asalin gashinsa can ƙarshe, wato da sunan cewa yana so ya gamsar da fatar, yana so fatar ta shirya karɓar ruwan. Me yasa? Saboda yana da yawan gashi, kamar yadda Tirmidhi ya rawaito a cikin Shama'il al-Muhammadiyya da kuma littafin sa ma Jami'u Tirmidhi, inda ya magana sifofin annabi, to annabi yana da yawan gashi har gashinsa yana taba kafadarsa kuma da albara'u ya sufanta shi to annabi yana da yawan gashi Allah kuma haka ya sufanta shi ma'ana gashinsa yana sauka sosai yana da yawan gaske kamar irin na mata na fata mun gane wannan kuma cikin laraba har wa yau ana samu kaga balarabe gashinsa da yawa ya sauka sosai wani yakan daure shi ma kamar na mata to haka Allah ya mutu baiwa ta ainihin gashi to kaga wannan abu ne mai muhimmanci in yana da irin wannan gashi ko mace sai annabi ya shigar da yatsayinsa ciki dan fatarsa ta shirya karban ruwa ya mummurtsika ko ina ko malamai ma suka ce hakan yana da fa'ida akwai kofofin da suke budewa na gashi wanda in mutum ya zuba musu ruwa kai tsaye zai iya haduwa da ciwon kai amma idan ya hakan to za su rilife kuma ainihin sai zanto kansa ya karɓi ruwa ɗin cikin sauƙi ba tare da ya cutar da shi ba to idan ya haka sun ma hafana ɗebo ruwa ko da hannu ɗaya ana ce masa hafana ko hasayat jam'i hafanat jam'i sai ɗan ɗebo ruwa da hannunsa ɗaya ko da hannunsa biyu duk zai iya ɗauka ala ra'asihi dan ya zuba a kansa salasa hafanat salasa hasayat zubawa uku malalawa uku ya zuba ruwa a kansa sau uku ma'ana ya tuttuɗa kenan ya gamsar da kanshi thumma afada sai kuma ya farara ala sa'iri jasadihi a bisa sauran jikinsa sai dai zai farara wa ɓangaren dama sannan ya zai farara wa ɓangaren hagu thumma ghasala rijlaihi sannan sai ya wanke ƙafafuwan kana da hanyoyi guda biyu ko dai a wajen alwala ɗin can ka wanke ƙafa gurin alwala ko kuma da ka zo gurin alwala sai ka bar ƙafa kamar yadda hadisai na Maimuna na Aisha duk sun nuna haka na Ummu Salama wani lokaci annabi sai ya bar ƙafa sai ya zo wanke ƙafa in ya miƙe sai ya ɗan canja guri sai ya wanke ƙafafuwar yanzu alwalar za ta samu wanke ƙafar da kuma wankan kenan hikimar tashin da yake yi malamai suka ce ban ɗakinsa ba tayil bane ba suminti bane wanda ake daɗe ƙasa ce wadda take taɓewa idan ruwa ya zube taɓe gurin tashin da zai sai canja guri kamar samar da tsafta ne a gurinsa sannan sai wanke ƙafafuwansa yanzu kun ga dama ba ka buƙatar haka tunda ƙila ban ɗakinka irin na zamani ne saboda haka sai ka wanke ƙafarka tun a farko sai dai kana suka kwatanta kawai don haka annabi ya yi wani lokaci yanayin haka to yanayin sifar wannan wanka ita ce malamai suke ce mata sifatul kamal wanka a yanayin da yake ba da kamala irin yadda annabi ya yi wato cikakken wanka na sunna na ibada na wanda za a samu cikakken lada a cikinsa amma akwai sifatul ijza idan duk baka bi wannan hanyar ba ka samu abubuwa guda biyu ko uku ya ce wanka ya yi shi ne na farko ka tabbatar da a ranka niyyar wankan janaba za ka yi to niyyar ta samu inna ma amanu bin niyya abu na biyu ta'mimul jasadi bil ma'i jiki ko ina ya samu ruwa to wata hanya kai wajen jiki ya samu ruwa shine shawa ka bude a cikin swimming pool ka tsindima ka ce bismillah ka shiga sai ka fito ka tuttuɗe jikinka ko ina suka ce to yayi matukar zaka ibi ruwa ka kurkure baki ka shaki ruwa ta ce wankanka yayi ko baka bi wancan hanyar ba dan an samu niyya an samu gama jiki da ruwa zamanin ya zama sifatul ijza ta ce janaba ta kau dan duk rukunin da ake nema aniyya da ta'mimul jasad bil ma'i sun san amma bai bi wata hanya ba sai a ce to wannan bai samu sifatul kamal da ni kawai da haka duk yadda mutum ya wankan janaba wankan sa yayi matukar ya gama jiki da ruwa ai ko bai yi alwala ba a wannan din ma da yayi malamai suka ce zai iya yin sallah da shi saboda ita alwudu ta talasha fil ghusl wai ta shige cikin wankan ne to da haka wankan da yayi ko bai yi alwala ba to zai iya yin sallah da ita wannan shine abin da malamai suka tabbatar ballantana kuma yayi wannan alwalar ko kuma ya zo bai taba gabansa ba, bai abinda alwalarsa ta warware ba, to zai iya yin sallah da ita. Wallahu ta'ala a'lam. Za ka ga duk wankan da Annabi ya yi mata ne ke rawaitowa matan shi, Ummu Salama, Maimuna, Aisha da sauransu, da su ne suka ga wankan manzala aikace, su suka yi wanka a lokaci tare da shi a banɗaki, sai su siffanta yadda ya yi. Walahuma, har wa yau, daga Bukhari da Muslim, don sai ce muttafaqun alayhi, wal lafadu li Muslim, Bukhari da Muslim sun rawaito kuma lafadin Muslim ne. Sannan ya zo daga gare su da shi hadisi Maimuna. A hadisi Maimunatu bintul Harith, sai ce thumma afraga ala farjihi, da ta zo bayani yadda Annabi ya wankan ta, sai ya zuba wa gabansa ruwa, faghsalahu bi shimalihi, sai wanke gabansa kamar yadda ya saba da hannun hagu ba da dama ba. Thumma daraba biha al-ard, dan samar da tsafta, watakila ba sabulu a wancan lokaci a kusa da shi, to sai suke amfani da ƙasa. Dan samar da tsafta, ya wanke mini, ya wanke kila mazi da sauransu, to sai ya samu ƙasa, sai ya taɓa ƙasa, ya dilmi hannunsa a ƙasa, dan samar da tsafta sai ya wanke. To in akwai sabulu kusa da madan Sadiqul Munshawi ke faɗa cikin littafin shi Asbabul Musallin, to in mutum ya amfani da sabulu ya wadatar, kila ban ɗakin ma babu turɓayar, babu ƙasar, to sai ya wanke hannunsa da sabulu bayan ya yi wannan tsarki. Kuma wannan ba sai lallai wankan janaba kaɗai ba, duk sanda mutum ya je ya wanke ainihin wato fitsarinsa ko bayan gidansa, ya kamata ya wannan, ko dai da sabulun ko kuma alalakalli da ƙasa, yana fitar da dukkan wasu ainihin wato cututtuka na hannu. Sosai Annabi ya taɓa falam yurithu, sai wasu suka yi dabaɗin suka rubuta wasalin da kuskure, cewa sun matai su huzul minjil falam yurithu, haka suka wasalci. Ga tawulin an kawo yadda abai bukata sai ya rika fice ruwan, amma ya halatta ka goggoge ɗin ka tsabtace ka cire danshin, amma da za ka bar shi ya wuce da kansa ko ka goggoge shi kamar yadda Annabi ya yi, suka ce shi ya ci. Na fata mun gane. To da haka anan farajjahu ita ta fito da ma'anar wancan falam yurithu, kamar yadda al-Maqdisi Abdulgani a cikin Umdatul Ahkam ruwaya da ya kawo kenan. Sai da na je masa da tawulin falam yurithu, sai wai suka yi masa dabaɗin falam yurithu, amma kuskure ne, sai bai so amfani da shi ba. Faja'ala, sai Annabi ya shiga, yanfudu lima'a biyadihi, kaga ya fassara abin da take nufi, sai ya shiga fice ruwan, share ruwan da hannunsa kawai ba tare da ya saka wani tawul ba. Saboda haka mustahabi ne idan an bar ruwan a haka har ya bushe da kansa, aka ce shi ya fi sauransu. Amma dai wallahi wa an Ummu Salama, sai wani hadisi daga Ummu Salama radiyallahu anha qalat ta ce, qultu ya rasulallah, ni ne nake ya manzan Allah. In ji Ummu Salama, waɗannan duk matan Annabi ne. Ya zo أشد دفر رأسي. نن ابن حجر نيكاوش بالمعنى. أما ألفظ الجن أقل شان حديثي رواه مسلم. مسلم يفتد حديثي. أما أن كتبه مسلم بشعر يدود كلمة دفر من سكانانا كما إنا مطا سكفر سيانا ذا الله إنا تاشين جد. أفا أنكده يدو سينا ورغيشي lirasalil janaba, dan zan yi wankan janaba. Ka ji tambayar da su ne a cikin Imam Muslim rawahu riwayar Muslim, iya abinda ta tambaya kenan. Na fata mun gane iya abinda ta tambaya kenan, ba ta ce da haila ba, fakar kaman ta cewa ta yi lirasalil janaba saboda zan yi wankan janaba sai na warware shi. A nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ba ta ansa. Na fata an gane. Sai ba ta ansa, sai ta ce masa, la, inna ma ya ki zuwa ƙarshen magana. To amma sai aka samu wata ruwaya wadda ba ta cikin sahihu muslim. Wannan ruwayar malamai da suka bi diddigin ta kamar da Samir a ta'alikin da ya bulughul maram almajirin Albani an tabbatar da wannan ruwaya ba ta inganta ba. Ita ma Albani ya tattauna magana a kanta da yadda ta samu rauni sai ruwaya ce da ifa munkara kuma. Kuma akwai shujuji a cikinta. Duk waɗanda suka rawaito ta ruwaya ingantacciya ba su ambaci al'ada ba. Ko mun fahimta? Iya wankan janaba kadai suka ambata. Ya manzo Allah yanzu sai na warware gashi na saboda wankan janaba. To sai wasu sai suka rawaito a wata ruwaya wadda ba ta cikin musulun ɗin. Wai sai ta ce, afa an kuduhu li ghusli al-janabati wal haid. Shin sai na warware saboda wankan janaba da haila? Sai suka jona hadisin da waccan. Kamar yadda shi Hadar a nan sai ya ji wani sai ya ce wace ruwayatin. Ko mun fahimta? A wata ruwaya amma fa ba a musulun ba. Sai ta ce wai wal haida, ma'ana tambayar bincai. Yanzu ina zo sai na warware gashin nawa ba sai sun warware gashin ki ba. Sai ce rawahu muslim. Ma'anar rawahu muslim. Sai ka cire wafi ruwayatin ɗinta. To idan wafi ruwayatin ɗinta ruwaya ce munkara ba ta inganta ba, ya hukuncin zai zama? Sai malami suka ce to yadda hukuncin zai zama shi ne kamar yadda Albani yake faɗa a littattafan shi, ka karanta al-fiqhul mustaqab as-samaril mustaqab fi fiqhi sunnati wal kitab. Yace tunda wankan janaba shi ne kaɗai ya inganta, na al'ada tambayar ba ta inganta ba, ba ta tabbata ma Ummu Salama ta yi ba, to ba za ka haɗa babai ni baban wahidan ba. Manman jama'a babai ni baban wahidan faƙar ƙasa ƙiyasan fasidan. Duk wanda ya haɗa ƙofofi biyu suka zama ƙofa ɗaya, to ya yi ɓarna. Man ja'alal babai ni baban wahidan. Al'ada zaman kanta take yi, wankan janaba zaman kanta yake yi. Ita ba ta tambayi haida ba a hadisi da inganta, sai a cire cewa to in wankan al'ada ne kenan sai ta warware gashinta. Wannan ita ce fatawar galiban malaman hadisi. Amma wankan janaba tunda shi ba zai iya samuwa a kullum ma, za ta iya samun janaba a yau, gobe ma ta samu. To idan kin ji tsoro yau an juma ta samu janaba a cikin sake warwarewa akwai tsanani, shi sa annabi ya ce kar ki warware. To amma haila fa ita wannan a watan sau ɗaya ne, sai wani watan sai a ce wannan kan sai ta warware kamar yadda Albani ya ce. Na fata mun gane. Tare da cewa da yawa malamai sun ɗauki wannan wace ruwaya ta ɗufin ya aiki kusa, kana karanta fatoyin Ibn Abbas da fatoyin Usaymin shi ma akan haka suka tafi, suna mai tsammanin cewa wannan ruwaya wace ruwayatin wal haida ta inganta. Da aka dillita tabunsu na fatawa da suka biyo mata, in an tambaya sai su ce wala yajibu naqdu sha'ri ra'sil mar'a, ba wajibi bane a warware gashin mace ta tsefe shi li ghuslil janabati wal haida, saboda wankan janaba da haida sun dogara ne akan wati ruwayatin dinnan. Su kuma karfin ilimin hadisin su bai kai na Albani ba da yanayin binciken sa. Amma shi Albani ya bintiko, malamin sun bintiko cewa lalle wal haida dinnahu ba ta inganta ba. To ya za a yi? Suka ce dole a warware gashi idan wankan al'ada ne. Dan tana yiwuwa ka ce ai na karanta fatawar Ibn Abbas, Usaymin da sauran malamai, ko fatawar Rabi'a ga abin da suka ce, eh kowa yana faɗin abin da ya fahimta ne. Amma me yin yafi? Sai a ce abin da yafi shi ne ta warware ɗin, tunda wannan sau ɗaya ne a wata. Duk sanda al'ada ta same ta, to ta shirya cewa kawai za su yi sabon kitso. Ba sai lalle yanzu ba, ta san sai kwana biyar, sai kwana shida al'adar ta za ta ɗauke. To sanda ta samu dama a kwana shida nan ta tsefe. Tana tsarkaka sai ta je ta wanka dama ta tsefe. Tana samun tsarki ma'ana sai ta mai da kitsonta. Sai wani watan kuma idan tana jinkiri sai wani watan. amma janaba to nan ba wajibi bane saboda akwai wahala akwai takura akwai mashaqqa kuma ga amsa karara annabi ya bi ummu salama ni ina tsananta gashi na wajen kitso yanzu idan zan yi wankan janaba sai na warware gashi na annabi sai a koyi ki zuba ruwa akan ki sau uku ya wadata to da haka suka ce ba za a yi kiyasin haida da al'ada ba kowa cin kashin gansa yake kuma yanayin wankan ma akwai inda annabi ya dan bambanta su sanda yake so kwanta a wata mata wankan al'ada da wankan janaba da yadda za su yi amfani da turare da sauransu to ala ayyi tahal gaskiya warware gashin a wankan al'ada shi ya fi saboda fita daga matsalar fatawar da malamai suka bayar wasu ce wajibi wasu ce ba wajibi ba to tunda dai so ɗaya ne a wata kawai ta warware na fata mun gane to wannan shine abin da malamai suka ce game da wannan hadisi ɗin sai hadisi na gaba hadisin Aisha radiyallahu anha tace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا ذنوب ني بانا حلت شقا مسلاتي زماء مسلاتي غا مي الأدى كوغا مي جنبا سيت رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة الإمام أبو داود يروي توشي أفتن سنة إنسا ابن خزيمة محمد بن إسحاق معلم إمام مسلم أتكي الناس لتاف صحيح ابن خزيمة يسي شيء أقول أنت حديث يا إنجنت تو أما ضد هكا أن بيان سوى حديث بي إنجنت بس هو الأرواح أخي إسماعيل بن أياش سيدا كانت بن باز يعتبر حديث بي إنجنت بس تو أما ضد بي إنجنت بس ko kaddara ya inganta ya halatta mai al'ada ta zauna a masallaci ko mai janaba ya zauna a masallaci shi ma galiban malamai sun ce bai halatta ba suna kuma kafa hujja da waccan aya cewa la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu kar ku kusanci gurin sallah masallaci a halin kuna cikin maye har sai kun san abin da kuke faɗa wala junuban kar ku kusanci gurin sallah kar ku kusanci masallaci kamar aya tana faɗin haka wala junuban illa adiri sabila sai wanda kai wucewa yazo yi ko janaba ce ta same shi a masallaci yana kwance yana bacci sai zai wuce ya fita ko ko wani abu kawai zai je ya ko ya fito ba zama dirshin ba kamar da hadisi ya tabbata cikin Bukhari annabi ya aika Aisha cikin masallaci sai ya manzo Allah ina al'ada je masallaci ki dauko mun khumra khumra wata idda duma ce wanda ake saka goshi a kanta in ana zaki ba ta kai da duma da mutum zai salla a kanta bai sace khumra sai annabi ya ce ki je ki dauko mun khumra a masallaci sai ina da al'ada yace al'adar makale miki sai a hannu kita gidan da ko mun khumra na tsimi ta shi ga masallaci ta dauko ka zo nan ba zama sai ma malamin su to amma duk da haka suna ta kawo hadisi akan halaccin ta shiga sai a ce eh shiga adiri sabili ta wuce babu laifi amma wasu malamai sai suka ce to in wannan hadisin bai inganta ba waccan ayar ba haramta ta take yi ba kawai mutum ne yazo mata fi yake fassara ta mata fi ne yazo ba yadda zai yi shi lalura ta sa ya zauna a masallaci sai ya zauna nan mai gurin kwaninsa kafin ya wuce kamar aziri sabilin ne haka mai janaba in lalura ta sa ta zauna ta saurari wa'azi ta yi kaza babu laifi amma dai galiban malamai ba su halarta ba daga cikin hujjar da suke cewa bai kamata mutum ya al'ada ta zauna a masallaci ba suka ce a kalla hadisin Bukhari da Muslim wanda annabi ya ce idan mata sun zo filin idi ita su zo da masu al'ada duk su zo amma in za a yi sallah su janye jikinsu wani ya ta zirna musalla su janye jikinsu yana nuna cewa dai duk sanda suke da al'ada duk sanda aka zo gurin sallah ko kaza su rika janyewa to can ba ma masallaci ba ne gurin idi ne to ala ayyi tahal in ba lalura din ba janyewar ga mai janaba ga mai adashi yace in kuma akwai lalura na zama ya kama sai ce babu laifi komai in akwai lalura ba za a matsa kan shi ba wallahi ta'ala alam to ana cewa lokaci yayi insha Allah ta'ala za mu sai ana wannan hadisi al-Imam Abu Dauda ya rawaito Ibn Khuzaimah ya ainihin inganta shi wannan ga za mu tsaya nan saboda shi ma dai sabuwar magana ita hadisin Aisha wallahu ta'ala alam sallallahu alaihi wa sallam wa baraka alaihi wa sallam